إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة مسلمي بركة مدساكي هدواء أولنا مثلا كنامو daga cibiyar mutadarun hadisi salakiya kafin babban malaminmu Muhammad Awwal Adam wanda aka sani da Albani Zaria Allah ubangiji ya cikan shi da rahma. A yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba, daren 20 ga watan Shawwal, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447, daidai da 7 ga watan hudu shekarar Bature 2026. Wannan shine darasi ne lambar kasas ta 41 insha Allah a cikin jerin giyar darussa na karatun wannan littafi, sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha, wallafa ash-shaykh al-allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin ibn Nur Al-Albani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma. Idan jama'a masu bibiyan mu a wannan darasi ba su manta ba, mun shiga gaban da malam ya fara bayani akan an-nahyu an qira'atil qur'ani fi ruku'i, wato bayani game da hani da shari'a ta yi wajen barin karatun alqur'ani yayin da mutum ya ruku'i. A baya mun ji abubuwan da shari'a ta shari'anta karantawa idan mutum ya yi ruku'u a sallah. Akwai tasbihat, akwai ainihin wato addu'o'i da abubuwa makamancin haka wanda muka ji nau'o'i ko sigogi daban-daban har kusan guda 7. To idan mutum ya yi ruku'u a sallah jama'a, ba a karatun alqur'ani. Wannan shine zance mafi ainihin wato inganci. Tare da mun fara tattauna wasu matsaloli a darasin da ya gabata, a yau muke fatan za mu karkare su insha Allah, wanda a ƙarƙashin su har akwai wasu tambayoyi da wasu ƴan uwa suka yi wanda insha Allah a yau duk za mu yi wato yi ƙarin bayani a kansu. Idan ba a manta ba, a ƙarƙashin wannan akwai wani hadisi da muka ji daga cikin hadisan da aka ruwaito a ƙarƙashin wannan babi daga Ali dan Abi Talib da ya kawo abubuwa da dama da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hani akan su. Muka ji cewa malamai sun nuna akwai wani ne riwaya a cikin isnadin wannan hadisi wanda saboda shi malamai suka yi wato raunata isnadin, sai dai gabobin jidda suka zo a cikin bayanan. Kamar yadda muka fara mana ishara, akwai hadisai tabbatattu da suka yi wato tabbatar da hukuncen. Ina fata an gane. Hadisin shine Malam Nasiruddin Albani ya kawo a cikin wannan aslu nasa da yake bayani kan wannan hadisi, yake cewa thumma akhrajahu huwa wa Tayalisi, wato yana magana Imam Ahmad kenan dan Hanbal ya sake fitar da wannan hadisi da shi da Imam Tayalisi an Isra'ila daga Malam Isra'ilu an Abi Ishaqa daga Abu Ishaqa عن الحارث daga wannan al-Imam al-Harith wanda shine kamar yadda muka ji malamai suka raunata wato al-Harith al-A'war anhu, shine ya bada labari daga Ali dan Abi Talib din, ga lafazin bari ku je da ya kawo shi. Yace Ali dan Abi Talib ya ce mishi qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah ya da annabi Allah tabbata gare shi ya ce da ni, wato ni Ali yake gaya wa wannan karatu, yace ya Ali, ya kai Ali, inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, ina so maka abinda nake so wa kaina, ina kaunar maka abinda nake kaunar wa kaina, dan haka ga waɗannan wasiyoyi kai kokari ka kiyaye su. Wa akrahu laka ma akrahu li nafsi, kuma ina kin maka abinda nake ki wa kaina, ina kyamar maka abinda nake kyama wa kaina. Da haka doka na farko shine la taqra'u wa anta raki'un, kada ka kuskura kai karatun alqur'ani a halin kana cikin ruku'u, kaga shine muhallin shahihi. ina fatan gani asalin hadisin da muka ji a sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala wa inni nuhitu an aqra'a alquran raki'an aw sajidan ku saurara ku ni fa an hana ni karatun alqurani a halin ruku'u ko a halin sujuda ina fatan fahimta wannan hadisi Abdullahi dan Abbas kenan Allah madaukakin sarki ya kara mushi yarda da shi da mahaifinsa to bayan wannan asalin abin da ya sa malai ya kawo hadisin sai ya kawo sauran abubuwa kuma da wannan hadisin ya zo da su gashi sai ce wala wa anta sajidu haka in kana cikin sujuda kada ka karanta alqur'ani nan ma ba muhallin karatun alqur'ani bane to anan ne sai muka fara tattauna maganganun da wasu malamai suka yi akan cewa wasu na ganin cewa idan abin da za ka karanta a ruku'u ko a sujuda yana da alaka da ayoyin addu'a to koda qur'ani ce aya in ka karanta a nan ba komai domin a wannan gabas kana karantawa ne a babin addu'a amma mun ji malamai ba sai ne wato a haƙƙake wannan a matsayin shi ne magana mafi inganci ba tare da malamai suka tafi akan cewa idan mutum ya karanta su ba za a ce sallar shi ta baci ba musamman jumhur na malamai irin su Imam Ahmad afwan Abu Hanifa da Imam Malik da Ash-Shafi'i su sun tafi akan wannan amma Imam Ahmad shine ya doge akan cewa barin karatun Al-Qur'ani hani ne na haramci yayin da mutum yake ruku'u ko sujuda su kuma waɗancan jumhur suna cewa karahatu tanzihi hani ne na kyamatarwa da haka mutum ya barshi shi yake amma in ya karanta sallar shi ta yi ina fata an gane suka kawo umuman wasu hadisai wanda a ƙarshen gaskiya kamar yadda muka ce inda tahqiq magana mafi inganci shine kamar yadda muka ji hadisin nan ya ce kada a yi to kada a yi din Allah ya sa mu dace to sai ya ci gaba da kawo waɗannan sauran abubuwa ya ce wala tusalli wa anta aqisu sha'rak sannan kada kai sallah kana ne kulla gashin kanka to anan ne wata baiwa Allah kai tambaya a darasin da ya gabata bayan da ta muka gama karatun take yin tambayar cewa shin wannan yana magana har da su mata sannan me ake nufi da cure gashin kai ko tara ko kulla gashin kai shin irin yadda mata ke yin packing an sai da suke yi ko sai su sa ribbon ko wani zare ko igiya su daure gashin irin haka ake nufi to na farko dai wannan cure gashi da za a yi a tara shi a kulle shi shi din ake nufi ya ka shine wanda mata ke cewa packing din nan an gane wannan da kyau ko shine aka hana hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace umirtu an asjuda ala sab'i a'zum an umarce ni in yi sujuda akan gabobi guda bakwai sai yace wala akuffu ko akubbu sha'ru ra'si wala sayaji sannan kada in kulle rigana ko kuma gashin kaina al-Imam an-Nawawi yana sharhin wannan hadisin ya yi niwa to tabbatar da cewa wannan tara gashin da za a yi a kulle shi aka hana to inda malamai suka yi ƙarin bayani akan hadisin shine shin hadisin yana magana ne akan maza da mata duka wasu malamai suka ce eh da haka da maza da mata idan za su sallah to kada su kulle gashin kansu wasu kuma suka ce a'a da maza kadai ake yi ban da mata saboda su mata ai gashin kansu al'aura ne sannan su ba sa bayyana wani abu na al'aura a cikin sallah kaga sanda suke sallah gashin nasu yana ainihin wato a takaye a cikin hijabi wanda suka rufe jikinsu da shi amma namiji shi gashin kanshi ba al'aura ba ne ina fata kun fahimta dan haka shi ake magana akan cewa kai ya kulla gashin kai dama an yi hani ne game da kullun kamar yadda zamu ji a cikin hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa innahu kiflu shaytan saboda idan ka kulla gashin nan ka daure shi a halin kana sallah to kaman kai wa shaytan kujera ne mazauni ne ne shaytan sai ya zo ya zauna akan ka Allah ya kyauta ina fatan ga an gane da haka magana mafi rinjaye shine maganganun malaman da suka ce hadisin yana magana ne ga maza ban da mata ina fatan gane saboda waɗannan dalilai idan ka je ka karanta Nailul Awtar al-Imam Shawkani yana da maganganu da yayi akan wannan hadisi haka limamun nawi a cikin al-minhaj ɗinsa shi ma ya yi wasu waɗannan maganganu ga kaɗan daga ciki bari ku ji malam yace qala an-nawawi rahimahullah ga abin da al-imamun nawawi ya faɗi a cikin al-minhaj yace ittafaqa al-ulama'u 'ala an-nahyi 'an as-salati wa thawbuhu ko wa thawbuhu mushhirun aw kummuhu aw nahwuhu aw ra'suhu ma'qusun aw mardudu sha'rihi تحت عام إمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء سيتي وهو كراهة تنزيه ونجيكو فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته أو صلاته يتي أبن دعاكي ما قنا أنا ما لميتك شيء حني دعاكي مثل كده صلى أهال يا كل جنش نعم mutum in ya sanya riga masu fadi to ba daidai bane idan ya zo yana sallah ya ayyin wato tura rigar ya kulla shi misali mutum ya sa babbar riga ko irin wa'annan riga da ake sawa masu suna alkabba kaga ai su suna da fadi zaka ga sun bude haka ko to idan ka zo kana sallah kai da kan tattara rigar ka kulle shi ko ka rike shi haka kana cikin sallah ba daidai bane haka mutum ya sanya rigar shi a cikin wando sai ya sa zaren wandon shi lalitan shi kenan ko ya sa bel ya daure shi kuma ba daidai bane Allahumma sai wanda yayi a bisa lalura ana fahimta da ke ko jama'a saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya illaka yin hakan da cewa ka hana riganka su ma su yi wa Allah sujuda sadda kake sujuda domin duk wanda ya kulle rigar shi zaka ga rigan ba zai bude sujuda ba a lokacin da kake sujuda haka gashin kanma daga cikin illar da yasa aka hana shi da haka ana son riganka ya baje a ƙasa yayin da kai sujuda kai kai sujuda riganka ma yayin sujuda haka gashin kanka ana son yayin da ka tafi sujuda su ma su baje yi wa Allah sujuda amma kaga wannan ga irin al'ummomin nan ne da suke da gashi masu yawa irin buzaye an fahimta ko ko larabawa ko fararen mutane amma mu dama da yake gashin kanmu masha Allah ga yi nan dama ɗan daidai ko to ba da mu ake ba dama kai ba yadda zaka kulle gashin ka ko wallahi musta'an dan haka ba daidai bane mutum ya zo ya kulle gashin ka ko kuma shine hannun riga ko hannun wani irin waɗanda zaka ga sun zo sallah sai su nannaɗe hannun rigar nan shi ma ba daidai bane haka wando mutum ya nannaɗe wando duka ba daidai bane jama'a saboda sabaha lillahi ma fis-samawati wa ma fil-ard duk halittun Allah suna yi wa Allah tasbihi to kayan da kake jikinka su ma suna yi wa Allah sujuda suna yin tasbihi a yayin da kake yi zaka ba daidai bane mutane sai a kiyaye wanda yake yin haka sai ya bari a nan ne muka gaya mana hadisin jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan a wancan karatun an yi kuskure ne ce a Zainul Abidin a al-Hasan dan Ali ibn Abi Talib Imam Abu Dawud shi rawaito hadisi shine yazo yana sallah wata rana wani a bararran bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an-Nufail ko wani ne yana kallon shi sai yazo yi sallah da gashin shi a kulle a kan shi daidai lokacin da ya sujuda sai wannan sahabi sai ya je warware gashin sai ya baje gashin gashin suka baje haka shine da ya yi da sallar a fusace sai ya waigo wai warware min gashina sai wannan sahabin yake yi ce dan me zaka warware yake dan kakanka ya hana shi kenan sai ya sallama ina fata an gane to kaga wannan yana nuna a aikace sahabbai sun fahimci cewa yin hakan ba daidai bane kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka mutane sai a kiyaye to haka riguna babban riga ne mutum kaga ya sassaba ya kukulle shi haka yana sallah ba daidai bane an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya samu dace to bayan wannan sai yake fa innahu a to sai maganar can da muke yi su mata su kiyaye hadisin bai hada da su a cikin hanya ba wannan shine magana mafi inganci saboda kamar yadda muka ji su gashin su ai dama al'aura ne da haka yana cikin kansu an fahimta ko yana cikin hijabinsu ko abin da suka yi lulluɓi da shi suka rufe jikinsu da haka gashin ma ba zai bayyana ba balantana an yi wato a yi magana kullewa ko rashin kullewa amma duk da haka sai wasu malamai suka ce ita ma da za ta warware gashin a sanda take sallah da yafi jama'a kan kuma da ke ko Allahu ala wa ala da ka cikin hadisi da Nabi ta innahu kifli shaytan saboda wannan kulli da ake yi mutum ya kulla gashi haka to kaman kujera ne ko wani mazauni ne na shaytan sai ce wala tuqi baina sajdatayn sannan kada kai tika'u tsakanin sujuda guda biyu sannan ma sai muka manta muka bayani cewa ika'u da aka hana shine mutum ya zauna akan digajinsa ya kwantar da yatsun kafansa a ika'u kala biyu ne akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba tsakanin sujuda guda biyu ya halatta mutum ya irin wannan ika'u wanda zaka ainihin wato kace yatsun kafafunka sai ka zauna akan diggige ka baya in mun zo lokacin sujuda za mu wannan bayani insha Allah an fahimta ko to ika'un da aka hana shine irin wanda zaka ga yara kanana su suka fi yin shi idan yaro ya zo zai zauna sai ya gotar da kafafun shi ta gefen daman shi da hagu ta daman ya gota shi ga dama haka hagun ya gota shi sai ya zauna da duwayen shi a kasa an gane irin wannan zaman ko to shine ika'un da Annabi ya hana a sallah jama'a sun ga Annabi ya ce wannan zaman shaytani da haka mutum baya yin shi a sallah shi ma wannan hadisi ya tabbata da ya nuna rashin halarci wannan za mu zo mu ga hadisin a gaba abu na gaba sai ce wala ta'bas bil hafa kada mutum ya rinka yin wasa da kafan kwani yayin da kake sallah ka yi wato shagaltu da yin wasa da kafa irin yadda zaka ga mutum duk sanda ake sujuda aka taso sai ga yana ta kakkade kasa shi dan gayu ko zai sai ya bata jikin shi wani ya ta goge goshin shi wani duk sanda zai sujuda sai ya share haka ya share duk wannan ba daidai bane kuma kaman wasa kake yi a sallah ke Allah ya kauka sannan wala tafkarish zira'aita kada ka shimfida zira'in hannunka in kai sujuda ka kwantar da su kamar da kare ka ke kwanciya to mutum baya yin haka a sallah na biya hana sannan wala tafta ala al-imani kada ka rika yi wa liman shishigi a karatu in yana karatu ya yi bata ne ko bai yi bata ba kawai kaga mutum yana ta shishige mishi yana tare mishi gyara wannan ba daidai bane mun yi bayanin al-fatu ala al-imam da kuma ladabban shi a baya sai ce wala takhattam bizahabi kada kai zobe da an yi wato dinari shi ma wannan an haramta an fahimta ko wala talbatil qafi kada kuma ka sanya riga silk an gane ko siliki haramun ne an yi wato ga namiji sannan wala tarkabil mayafira wannan shi ne muke cewa dabbobi ne da ake hawa ko abinda ake sanya a kansu wanda ake zama a kai shi ake cewa sirri ko to ana yi mai wani irin ado da silk ko wani irin deza haka na zinari ko a sanya wani riga wanda yake na yi wato a hariri ne to shi ne Annabi yake irin wannan sirrin to kada ka zauna a kan shi malamai suka ce saboda kafirai ne suke amfani da shi musulmai kuma an hana su amfani da ainihin wato alhari sannan kuma yana alamta nau'in girman kai zaka ga wanda ya zama irin wannan yana ganin shi wani na musamman ne zai samu wani jini da kai Annabi yana nuna wa Ali kada ya yi waɗannan abubuwa to a shahid dai shi ne gaban rashin yin karatu a halin sujuda ina fatan jama'a an fahimta Allah ya samu dace to kamar yadda muka ambata a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya faɗi menene abinda ake son mutum ya shagalta da shi ne ruku'u sai yake fa amma ruku'u shi dai ruku'u idan mutum yayi fa azimu fihi rabbu azza wa jalla to ana son mutum ya girmama Allah mabuwayi ne da daukaka an gane wannan da ke ko ma'ana mutum ya ta girmama Allah ta hanyar faɗin subhana rabbiyal azim kaga azzamta rabba ka girmama Allah shine subhana rabbiyal azim da haka a ruku'u ake cewa subhana rabbiyal azim amma an je sujuda to subhana rabbiyal a'la shi ake faɗi a wannan ina fata an gane mun ji dai azkar na ruku'u duka baki daya wa amma sujudu to in kai sujuda kuma fa sai Annabi yake fajtahidu fid du'a'i sai kai kwazo wajen yawaita addu'a saboda sai Annabi yake faqaminun an yustajaba lakum wato wannan gaba ne wanda ake sa ran duk abinda mutum ya roka to ba a maida wannan abun Allah zai karba shine ma'anan qaminun ay jadirun wa haqqun ya dace kuma tabbas za a karba addu'an da kai dan haka sai annabi ya kwadaitar da al'umman sa su rinka yawaita addu'a a cikin sujuda to ire-iren waɗannan hadisan shine wasu suke amfani da umuman su wajen cewa duk abin da ka ga dama za ka iya ranka yiwuwa ka yi ta a cikin sujuda amma za mu zo babin sujuda insha Allah ba da jimawa ba za ka ji su ma akwai addu'o'i da zikirori da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka su ma din su ne kadai ya dace ka yi a cikin sujuda saboda faɗin manzon Allah sallu kama ra'aytumuni usalli domin annabin da yake ku yi kwadayin addu'a a sujuda ai shi ma yayi sallah ko bai yi ba kuma a sallar shi yayi sujuda ko bai yi ba to duk abin da ya kamata a yi annabi ya yi ko akwai wanda zai fi manzon Allah iya kwadayin addu'a a sujuda ba zai yi ba to tunda annabi ya yi kuma ya karantar kuma an ruwaito to ka tsaya akan na annabi shine ma'anan kwadayi ba wai kai ka kirkiro naka ba balanta naka ba yadda muka yi ta magana wasu su ce wai koma da wani yare ne ma za ka iya duk wannan gaskiya ba daidai ba ne Allah ya kyauta wasu kuma sai suke cewa idan a sallar nafila ne babu laifi kana iya yin wasu addu'o'in to amma shi ma nafilan annabi duk ya riga mu yi dan haka duk wani abu da yake alkhairi to annabi ya riga ya yi mu shi sai sa nan Allah madaukakin sarki yake mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi kyakkyawa yake gare shi dan haka mu koyi alkhairin shi to duk wani abu da ya kamata annabi ya karantar kuma ya aikata to mu yi abin da annabi ya yi shine mana zama lafiya idan ka je kai wanda annabi bai koyar ba to ranar tashi alkiyama in aka ce wa ya sa ka me zaka ce wa Allah ko kun fahimta to tabbas mutum ya tsaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ci mishi salama kuma an gano wannan ce ko kada ka zamo daga cikin waɗanda za su zo ranar tashi alkiyama suna cewa ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila kai son shi ya riƙi wani ya ji shi haɗe da manzon Allah bayan shi Allah kuma manzon Allah kaɗai yake a yi yace wa in tuti'uhu tahtadi idan kuka bi shi to kun shiri ati'u Allah wa ati'u ar-rasula to in har akwai abin da annabi yayi kuma yace mana mu yi to dan ne kuma kai zaka bar na annabi da wanda yayi da wanda yake a yi ka dauko wanda wani yake wai kana iya yi Allah ya sa kun fahimci gabar inda misali inda annabi ya bada dama ne a buɗe to wannan ana iya shigar da fahimtar maluma ce amma wannan ana ce maka an ruwaito maka daga manzon Allah ga abin da yayi to kaga bai kamata ce ka bar na manzon Allah ka koma kana yin na wani ba wannan shine wato muhallin niza inda ake dauki babu daɗi game da ainihin wato mu da muke cewa manzon Allah shine kadai abun koyi wannan shine fahimtar magabata shi yasa hatta su kansu sahabban wanda su ne salafu da suka biyo bayan manzon Allah kai tsaye duk wani abu in za su aikata sai ka ga yasu ya junansu sai su rinka cewa mai manzon Allah ya yi haka ne ko ba haka bane idan ka zo ka aikata wani abu da annabi bai yi ba to sai ka yi musu bayani fa cewa waye sa ka Umar wata rana yana zaune sai ji wani yana karatun Qur'ani ba da qira'a da ya sani ba kaman kace bai ma bari ya sallame sallan ba kawai sai ji ya ciyo kwalai yace wannan karatun daga ina yace ka sake ni manan dan huta yace wallahi ba zan sake ka ba kai karatun da ba mu je daga bakin manzon Allah ba yace annabi ne ya koya mu yace mu je wajen annabi a takume kai shi gaban manzon Allah manzon Allah yace Umar kenan lafiya yace ba ka karatu yayi manzon Allah yace kaman yaya yace akwai karatun da ka koya mana na ji yana nashi karatun ba irin shi ba sai manzon Allah yake to saka shi muji wani karatu kai kai bawan Allah sai ya karanta da irin qira'an da yake manzon Allah yake haqqun kadhalika nadar gaskiya ne haka aka saukar kai kuma Umar karanta naka kai ma in Umar ya karanta nashi shi ma manzon Allah yake shi ma haqqun kadhalika nadar kai ma naka daidai ne da haka da naka da nashi babu wanda ya kuskure to kaga irin wannan ka duba fa Umar bai san da karatun bane amma bai kyale shi ba amma yanzu da aka zo gaban manzo Allah annabi yake diddede ne kaga matsala ya kare ko bai kare ba aha so in aka samu sabani wanda yake tanawwi to anan dama ba a mutu duk wanda kai diddede ne shine ire-iren waɗannan azkar da muka ji a ruku'u sigogi kaman guda bakwai yanzu sai kai ruku'u sai kace subhana rabbiyal azim sai wani ya ruku sai yake subuhun quddus rabbul malaikati war ruh akwai wanda ya kusure tugu duka daidai ne saboda duka daga manzon Allah ne to amma sai wani ya zo ya ruku sai yake subuhun quddus rabbul malaikati war ruh wani kuma sai yake rabbana atina fid dunya sai a ce to kai da kake rabbana atina daga ina sai a ce ai malamai sun ce in an yi ba komai sai a ce kai wanda annabi jama'a ku fahimci bayanin ko kaga ba wai wani abu ne na tare jijiyan wuya ba bayani ne wanda yake tabbatar da a maida haƙƙi zuwa ga ma'abocin haƙƙi kuma shine kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba a yi wa manzon Allah gyara ko ƙayi ko ragi akan abin da ya karanta na shari'a amma duk inda ya zo da abu da fadin bayani to anan sai a bar shi da fadin shi kai yanzu baka isa ka ce wanda yayi naka shine daidai wanda yayi wanda ba naka ba shi kuskure saboda majal ne mai fadi amma akwai wuraren da annabi yayi iya bayanin da ake so a yi a wajen to a tsaya akan wannan jama'a an fahimci wannan kaida ko Allah ya sa mu dace da haka kun ji anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faqaminu shine dalilin bayanin da muke yi a cikin sujuda ku yawaita ku matsa ku dage ku yi mayanka na addu'a saboda wuri ne wanda duk abin da aka roƙa ba a maidawa saboda babu inda bawa ya fi kusanci da Allah kamar lokacin da ya aje goshi shi a ƙasa yana yi wa Allah sujuda za mu zo babin sujuda za ku ji wannan karatu an fahimta ko da annabi sai yake fajtajidu ku kwaɗaitu fi du'ai wajen addu'a to kaga da annabi zai faɗi cewa addu'a ku dubi kalman da aka rubuta sai aka ce fajtajidu fi du'ai addu'a sai zo da alifin da lamu inda za ka gane ashe ba wai kowace addu'a ake son kai ba kenan wato addu'a al-ma'thura al-warida an nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo aka ruwaito daga manzon Allah shi yasa yazo da alifin da lamu kenan addu'a ba kowane iri ba wasu sanannun addu'a ne to waɗanne ne sai kace su ne waɗanda annabi ya karantar sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka cewa a kwadaitu sai zan ba wai ana cewa kowa yayi abin da ya ga dama ba kenan jama'an gane wannan dake ko wannan kalma na qaminun malamai suka ce ana iya karantawa ta hanyar yi wa mimun din nan fataha kana iya cewa faqamanun shi ma ya halatta ina fata an gane wannan sai zama akan masdari kenan wancan kuma sai zama akan sifa idan yazo akan masdari kaga ba za ka iya tasniya ba ko jami amma in yazo akan sifa kana iya tasniyan shi kana iya jami shi wasu malamai ma suka ce akwai lugatul salisa akwai yanayi na uku da ake iya karantawa shine sai a ƙara ya'un tsakanin mimun da nunun sai zama faqani nun shi ma na iya karantawa a haka jama'a an gane wannan ko Allah ya sa mu dace to bayan da malai ya gama wannan da kuma yin wato bayani da kai ka ji sai malai ya ce al-ittidalu min ar-ruku'i wa ma yakunu fi sai yanzu an gama bayanin me ake son a yi a ruku'u me ba a so ko ga yadda ake yin shi ga abin da ainihin wato shari'a ta karantar me ya rage maka yanzu to shine dagowa daga ruku'u to yaya ake yunkura a dago daga ruku'u sannan in aka yunkura aka fara dagowan me ake faɗi haji sifan sallar manzon Allah ke komai sai an koya maka shi dalla dalla an fahimta ko in ka ga dama ka ce gwari gwari domin ka san gwari ya fi kowa iya bayani abu a fahimta eh shi baya maka coki zai fito da komai ware wake da haka sai malai yake sun makana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yarfa'u sulbahu min ar-ruku' to yayin da mutum ya gama azkar na ruku'u yayi su adadin da ake bukata uku uku ne biyar biyar ne a'a gurgurdan abin da aka samu bayan nasuwa da kuma tsawaita gaban gurgurdan bukata to sai ka yunkura kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yunkura ya tashi daga ruku sallallahu alaihi wa alihi wasallam to jama'a kaji inda mu da muka ce za mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda muka yi zarra kenan daga duk wani wanda bai dauki wannan manhajin ba lafiyama matattun da suka ce wai su Qur'ani zalla kike aiki da shi jama'a fahimta ko da suka ce suna aiki da Qur'ani zalla kuma suka zo suna yin sallah in ka tambaye su irin sallan da suke yi a ina suka samu shi a Qur'ani ba za su iya kawo maka ayan ba amma da yake jahilai ne sai su ta yawo a Qur'ani suna tsuntsunto kalmomi ina fata an gane suna tsuntsunto kalmomi sun sai suke shine hujjar su kaga wannan babu jahilci da ya kai wannan abin da yasa na kawo wannan shine an tambayi wani batacce ne daga cikin waɗanda suke ce suna yi wato bin wannan fahimta na Qur'ani zalla cewa me yasa kuke ruku'u a sallah sai suka ce ai Allah ya ce warka umar raki sai ka ce to sallamna tasliman jadaliya mun sallama saboda kada ya jayayya to ka gama ruku'u daga ruku'un ne zaka yi zai dago ko to kawo mana ayan warka umar rafi'ina akwai shi a Qur'ani wallahi babu dan haka duk wani dan kada kato in yazo sallah in ya ruku'u in ya kuskure ya dago ya saba wa Qur'ani kaje a zai yi kenan sai ya bushe a wajen ina fata an gane wallahi jama'a ba inda zai karanto aya da yake dago a Qur'ani babu shi amma kaga mu je muke aiki da hadisan manzon Allah muke aiki da sunnar manzon Allah jama'a gane wannan muke ko wanda sunnar ita ta yi mana bayanin alqur'anin ma gaba daya kaga mu yanzu muna da hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ruku'u yana dagowa shi yasa mu a sallan mu tamu ta musulmai in muka yi ruku'u muke dagowa jama'a kun sa su to ga hujja thumma kana sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yarfa'u sulbahu sai ya dago kashin bayan shi kashin baya shine sulb ka san ai shi ka kwantar ko yayin da kai ruku'u to yanzu sai ka dago shi ka ƙara miƙewa nina ruku'i ka taso daga wannan ruku'u kuma in ka tashi tasowa ga abin da zaka ci qa'ilan sai ka ce sami'a Allahu liman hamidahu ubangiji Allah ya ji duk wanda ya yaba mishi ya gode mishi Allah ya ji shi ina fata an gane wannan hadisi kamar yadda muka ambata hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka al-Imam Muslim da sauran malamai wannan lafazin da muke karantawa ma lafazin al-Imam al-Bukhari daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda to kuma ba iya nan ba wannan bawan Allah nan da muka ji hadisin shi tun farkon karatun nan kun tuna shi wanda yazo ya salla mara kyau a gaban annabi annabi yace yaje ya sake salla shi ma sai da annabi ya koya mai cewa in kai ruku'u to ka dago kaga wannan karatun ma a cikin sunna take babu shi ka same shi inda za a kawo maka ayan da kai wannan magana shi ma sai dai a cikin hadisan manzon Allah to a ina annabi ya umarce shi cewa ya daga da shi ce wa amara bi zalika almusi'a salatihi sannan annabi ya umarci wannan mutumin wanda ya batacciyar sallah ko kace almusi'u salatihi ko a ce almusi'a salatahu duka akwai ainihin wato muhallin da zaka zo yin waɗannan wasulla ni annabi yake mishi yake la tatimmu salatan li ahadin minan nas ka sani sallan mutum ba zai taba shiga ba kowaye shi in yi sallah sallar shi ba za ta shiga ba hatta har sai ya ne bai rinka mai bayani dalla dalla yace kabbaran harama ko bayan kabbaran harama thumma yarka'u sai ya ruku daga ruku fa thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamida sannan sai yace sami'a Allahu liman hamida hatta yastawi qa'iman har sai ya sake komawa ya daidaita kai kaga daga nan Annabi ya koya mishi ashe kaga wannan shine sallan mu musulmai masu bin Allah da manzansa wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa to idan manzon Allah ya dago kansa sai ya ainihin wato daidaita shine ma'anar istawa sai ya daidaita hatta ya udu au ya uda kulla faqari makanahu har sai kowane kashi da ke jikin shi ya koma ya sake zama a mazauninsa domin yayin da kai ruku'u kaga kai moving wasu gabobin kashin jikinka sun fita daga mazauninsu to idan ka miƙe ana son ka tabbata a tsaye har sai kowane kashi ya koma ya zauna a asalin yadda yake to yanzu ka gama tabbata daga ruku'u me wannan karatun yake cewa kenan ashe kenan idan ka dago daga ruku'u in baka tsaya kowane kashi ya koma mazaunin shi ba har yanzu miƙewanka bai yi ba shine irin masu wannan sallah na tsaro saurin nan ko kaga mutum ya ruku Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allah ai baka dawo ba har yanzu baka tsayi ba jama'a gane wannan ko za mu zo mu nuna mana aikace insha Allah to yayin da ka dawo ka tsayi ka tsaya a tsaye check to sai kuma kai yi shine sai malai yake cewa thumma kana yaqulu wa huwa qa'im bayan ka tabbata a tsaye to sannan kuma sai ka ce rabbana walakal hamdu ubangijinmu kuma yabo da godiya dama ta kai kai ne ka cancanci yabo da godiya ina fata an gane wa amara bi zalika kullu musalli kuma annabi ya umarci duk wani ne sallah yayi haka mu'tamman aw ghairi kana bin liman ne ko ko kai kadan ka kake sallah fa qala aina annabi ya wannan umarnin inda annabi yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah to wannan wata mas'ala ce zamu tattauna yanzu shine malai yake son ya mana ishara kun ga malam ke waye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan yana tsaye an fahimta ya gama karatun fatiha da sura sai ya kabbara ya tafi ruku'u haka muka ji ko to a cikin ruku'u ne zai yi duk abin da ake yi na tasbihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sau uku sai ya yi wato yunkura yanzu muna son mu bayyana daidai karatun da muka karanta yayin da kai yunkura za ka tabo shine sai ka ce sami Allahu liman hamida an fahimta da haka wannan lafazin sami Allahu liman hamida to zikiri ne da ake yi na tagowa daga ruku'un da take bayan ka tsayu ka tabbata a tsaye kowane kashi ya koma mazauninsa to yanzu a tsaye sai kuma a ji ka ce rabbana walaka alhamd ashe kaga abubuwa ne guda biyu kuma kowane da inda ake yi to shine ake ce maka da na dagowar da na tsayuwar da wanda yake bin liman da wanda yake sallah shi shi kadai to duka haka zai yi kaga wannan yake nuna ashe ba raba aiki ake tsakanin liman da masu bin shi ba irin yadda da dama masallatan mu muke yi limamai da dama to shi sai Allahu liman hamda kawai yake ba da haka in ya tsaya kawai sai ya basa ba ta bane su kuma ma mu ba ta yin na dagowa sai dai su kuma su ce rabbana raka to dukkan sallar su bai cika ba abinda ake son a gane shi dukkan sun yi nukusani a sallah kenan yanzu menene abin yi da liman da mamu kowa zai yi zikirin dagowa kuma kowa zai yi zikirin tsayuwa kamar yadda da za a tafi ruku'i kowa ya kabbara ko bai yi ba na liman ya dauke wa na mamu ya dauke wa na liman to haka in za ka dago liman ba zai maka aikinka ba kai ma ba za ka yi wa liman nashi ba da haka zikirin dagowa sami Allahu liman hamida zikirin tabbata a tsaye rabbana walakal an gane wannan bayanin ko to bari ku ji ainihin tattaunawa wanda za a yi sai malam yake cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aikata hakan duka kuma ya ce kowa ya salla irin yadda aka ganshi yake salla to abin da ya jawo wannan iskaliyar shine an samu lafuzan hadisin ne suka zo a wasu sai ba su yi wa wasu hadisan kyakkyawan fahimta ba ko kuma suka fahimce su a ainihin wato da kuskure wannan yasa suke raba aiki tsakanin liman da wani maladan ne ma ko eh tsakanin liman da ladan wasu ma mun ma ba ma sa cewa komai wala sami Allahu liman hamida wala rabbana wa lakal hamd zai bar wa liman sani'a ya bar wa ladan rabbana wa lakal hamd to kaga naji sallan ya fi samun nakasu fiye da liman da ladan an fahimta ko wannan matsala yan uwa masu albarka inda asalin abin ya faru shine akwai lafazin hadisin da zamu zo mu ji insha Allah yanzu din nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa innama ju'ila al-imamu li utamma bihi ku sani cewa an shar'anta liman ya rinka jan ku sallah ne saboda ya zame muku abin koyi da haka kada ku yi komai a sallah sai in liman ya fara yi aikin liman kenan an fahimta da haka idan liman ya zo zai fara sallah kada ka riga shi in kabbar harama ka yi haƙuri ka saurara har sai ya yi idan ya yi kai ma sai ka yi to haka in ya tafi rukuni kada ka riga shi tafiya ka bari sai ya yi sannan sai ka yi haka ɗagowa haka duk abubuwa da ake yi a sallah to a cikin wannan bayanin sai annabi ya ce wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan liman ya ce sami'a Allahu liman hamida fa qulu sai ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd ya Allah ubangijinmu abun bautanmu yabo da godiya naka ne kai ka tabbata wato ka cancanta a yabo da godiya to kaga a zahiri wannan kaman annabi ya raba aiki kenan ko tunda yace idza qala al imam idan liman yace sami Allahu liman hamida fa qul Allahumma rabbana wa lakal hamd ku sai ku ce kamar an ce liman ya faɗi wancan ku kuma ku ce wannan haka za mu fahimta ko? To ba haka hadisin yake ba. Ba haka hadisin yake ba. Ina fata an gane. Yanzu za mu zo mu ji tattaunawar malamai da kuma bayani game da yadda aka fitar da yadda hadisin yake. Amma kafin mu ji a cikin littafi bari mu bayani a of karatu. Na farko dai kamar yadda muka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tsaya a gaban sahabbai. Ya yi sallah shi kadai da ya idar da sallah sai ya ce musu kun ga yadda na yi sallah nan to haka kowa zai yi wannan sallah kun ji wannan a wannan sallah da annabi ya yi ya ce sami Allahu liman hamida da zai dago ko bai ce ba da ya tsaya ya ce rabbana wa lakal hamd ko bai ce ba to kuma da ya gama sallah sai ya ce kowa ya yi yadda na yi kowannan kuma ya hada da liman da mamu ka ji bayani na farko bayani na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da farko wato an shar'anta fadin sami Allahu liman hamida ne kawai sai daga baya aka saukar da dokan fadin rabbana wa lakal hamd da haka a farkon lokaci idan annabi ya dago ne yace sami Allahu liman hamida su ma mamun gaba ɗaya sami Allahu liman hamida suke dagowa kashi da haka a lokacin babu ainihin wato ƙarin rabbana wa lakal hamd to da aka shar'anta fadin rabbana wa lakal hamd shine sai annabi ya musu wannan karin karatun kenan kafin wannan karatun dama kowa na cewa sami Allahu liman hamida sun riga sun san da wannan karatun da aka ba sai an ce su ce ba Allah ya sa an gane sabon karatun da ake son ku fahimta kawai shi za a gaya muku yanzu domin idan liman ya dago dama za ku ji ya dago ya ce sami Allahu liman hamida to shi rabbana wa lakal hamd zai fadi ba za ku ji shi sanda yake fada ba saboda sanda ku kuke cewa sami Allahu liman hamida din shi kuma yana cewa rabbana wa lakal hamd jama'a an gane ko so tunda ba za ku ji nashi ba ba za ku san ya fada ba shine sai aka ce muku to ga karatun da yake yi ku ma ku fada kun ji dalilin cewa fa qulu kenan ba wai an gaya muku wannan ne dan a raba masa aikin ba an fahimce da bayanin yake yanzu ko da haka daga nan sai ka gane ashe abin yana kan kowa liman zai ce sami Allahu liman hamida kuma zai ce rabbana wa lakal hamd mamu za su ce sami Allahu liman hamida kuma za su ce rabbana wa lakal hamd kuma kowanne da inda ake yin shi wannan yayin yunkuri da dagowa wannan kuma yayin an gama tabbata a tsaye ake fadin shi kun gane wannan bayanin to bari ku ji abin da malam zai fadi yanzu mu dan karanto mana ne a hashiya kan kasa malam yake wannan hadisi huwa min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu wa kad madha fi awaili kitabi fi salati qa'idan wannan hadisin Abu Huraira ne mun karanto cikakken lafazin shi tun a baya waqad akhrajahu Muslim min turuqin anhu al-Imam Muslim ya fitar da hadisin ta hanyoyi da dama daga dai shi Abu Huraira wa min hadisi Anas aidan kuma hadisin ya zo daga sahabi Anas har ila yau wa Aisha haka ummuna Aisha inda shaykhaini a wajen su Bukhari da Muslim din duka waqad sabaqa tahrijuhuma hunaka tahrijin su ya gabata da haka yanzu ba za a yi tahriji ba bayani kawai za a yi wa fil bab an abi Musa al-Ash'ari wa qad madha fi at-ta'min a cikin babun akwai riwayar Abu Musa shima wanda ya riga ya gabata wajen cewa ani da haka nan ma za mu yi wani ƙarin bayani game da ani wanda za ku ji shine kusan irin hukuncin da na wannan shima ina fatan gane shi yasa Malam Jamilu yana kusa akwai wani bayani kwanaki da muka yi da shi yau zai ji ƙarin bayani insha Allah malai ce wa an abi sa'idi wa qad taqaddama fil awai wa kulluha ahadithu sahiha dukkan hadisan nan sun inganta wa qad ihtajja biha man haqqa al mu'tamma bit tahmid dun al imam to kun ji magana yanzu zai fara shi yace to da wannan hadisin ne wasu malamai suka yi hujja cewa mamu to su kadai rabbana walakal hamdu za su fadi ban da liman saboda su aka ce wa faqulu a fahimtar su wa hum man zakarna anifan kun ji ko su ne waɗanda muka ambata a dazu kama annahum istajju biha ala annahu laysa lil mu'tami an yaqula sami Allahu liman hamda kuma waɗannan malaman suka ce liman shi kadai zai ce sami Allahu liman hamda ban da mamu قال الحافظ في الفتح تبارك دي معلما ده سكي بياني الامام ابن حجر حكيم فتح الباري ده يزو دي شرح وانا حديث اللي نكي كراسو اكي سيكي وليس في السياسة ما يقتدي المنع من ذلك وانا حديث باب دليل بيكي نونة شيوا لمن بديت شي ربنا ولك الحمد لله kuma babu dalilin da yake nuna cewa ma mu ba za su ce sami Allahu liman hamida babu dalilin a cikin hadisi me yasa sai ce li anna sukuta an shay'i la yaqtadi tarka fi'li a cikin hadisin ai ba ku ji annabi ya ce la taqula al imam rabbana wa lakal hamd ko ya faɗa bai faɗa ba an fahimci haka ne saboda ba a ji annabi ya ce liman yake ba to rashin jin an yi magana akan abu baya nuna an hana yin wannan abu kuma an gane wannan ke ko misalin wannan shine sai ka ce wa mutum ka shiga kan ɗakin ka ɗauko min rigana misali kaga me ka ce ɗauko riga da ya shiga ɗakin sai ya ɗauko riga sai ya haɗo da hula saboda ya san fita za ka yi shin za a ce ya yi laifi da ya ɗauko hula yanzu amma da aka ba shi saƙon an ce ya ɗauko hula wannan saƙon da aka ba shi kuma ya nuna cewa ban da hula zai ɗauko bai nuna ba duk da ba a faɗi hulan ba cewa ya ɗauko riga to yana iya hukunta haddan hula saboda ƙa'ida za a fita mutum babban mutum mai sifa ta kamala an san in zai fita zai sanya riga ya sanya hula Allah ya sa an fahimta to shine a nan dan an faɗi ɗaya bai nuna an ce kada ya faɗi ɗayan ba abinda Malam Ibn Hajar yake cewa kenan shurun da aka ga annabi yayi ba da ni ne yake nuna cewa kada ba sai ya ce muktabahu na'am abinda za mu hukunta na wannan zancen shine annal ma'muma yaqul lallai ma'mum za su ce rabbana wa lakal hamd akiba qawlul imam bayan liman ya faɗi nashi to su ma za su faɗi nasu fa amma man'ul imam min qawli rabbana wa lakal hamd falaysa bi shay yace amma cewa wai liman kada yace rabbana wa lakal hamd yace wannan ba magana ne za a waya ba لأنه ثبت دومي ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بينهما شي من ذا الله يثبت هنا هذا صدقا وتم ذا شي من ذا الله هذا بك كما شي أكا شي أي كوي ذا شي وكذا كوا ما شي هذا بك قلت كما رأناك دين البانية نعم وانا مجانا حاسب ابن حجر to irin wannan maganar shine a wajen ayyin ma wa kadhalika man'ul ma'mum min qawli at-tasmihi laysa bi shay'in ayba haka kuma mamu a ce wai kada su ce sami Allahu liman hamida wannan maganar shi ma babu hujja ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم سبب يكون عموم ما كان مزعل يكي صلوا كما رأيتموني أصلي وللحديث الذي بعده يكون حديث الذي زبايعك لأنه يقول إنما جعل الإمام ليتم به فإن من الائتمان به ينا لكتن قوي جنما أن يقول بقوله كفائينا أبن الإمام يفعله domin kaje ai farkon hadisin an ce an sanya maka liman ne domin ka rinka kwaikwayon shi ko to ya nuna duk abin da liman yayi duk abin da liman ya fada kai ma kai kuma ka fada liman ba yana cewa sai Allah ya mai hanga ba to kuma an ce kai koyi da liman kai ma sai ka ce sai Allah ya mai hanga yace illa mastasnahu dalil sai fa in akwai abin da dalili yace in liman yayi to kai kada kai kal qira'atu wara al-imam fi al-jahiliyya kamar yadda muka ji a baya cewa in liman na karatu a bayyane kai ma mu ne zaka yi shiru wannan akwai dalili karara dan da yake man kana lahu imam fa qira'atu al-imam lahu qira'a jama'a an gane wannan shego amma nan tunda ba a ce kai shiru ba to kamar me ke irin abin da liman ya fada malai yake alama sabaka bayanuhu fi muhallihi وذلك قال الخطابي في المعالم الامام الخطابي يرسل معالم السنة قابل لي كي تواشيما يتي قلت وهذه الزيادة وانا قارن سوى ربنا ولك الحمد يعني التسمية وان لم تكن مذكورة في الحديث نصفا فانها مأمور بها الامام كنتكو يتي قول اتنى حديث بعد ان تي لمن يتي ربنا ولك الحمد بها يتي اما كما تبت ان امرت لمن دي حكا وقد جاء سبب يا ذو اثنين حديث النبي يقي انما جعل الامام ليتم به ان سن يا مكو لمن ني دومن كوي كوي دشي فكان هذا في جميع اقواله وافعاله ذاك وني هنا حكمت دك ابن ده لمن يا فدا ده ابن ده يا ايكتا والامام يجمع بينهما كما لمن ينا تشوا سمع الله لمن حمده كما يشي ربنا ولك الحمد وكذلك المأموم حكى كيما ده كيكي بن الامام وانما كان القصد بما جاء في هذا الحديث مداركة الدعاء والمقارنة بين القولين يتي حبند حديث ان يزود شيء شين يزونا مكا لوكة فتن قواني بوي انا تيكا فتنيني كبر ايبا نفتان جاني والعمر باستيفاء جميع ما يقال في ذلك المقام كما امرني ينا حدا عبند عيشي فجي اولا ننقب انتكا إذ قد وقعت الغنية بالبيان المتقدم تبدا اكوي ابن ده زي اشيكا كين بيان ده يغباتا فانا من اشاره لوكاشي ina san karanto mana maganar nawawi wanda shine zai kara fitar da matsala insha Allah gashi sai malai yace wa nahu kwatan kwatan wannan magana na yi wato malam Abu Sulaiman al-Khattabi shine magana da al-Imam an-Nawawi wa awdahu yace ya ma fi na Khattabi fitowa karara qaulun nawawi shine zance al-Imam an-Nawawi في المجموع وانده يفجع سموان تلتاف المجموع شرب المحذب يتي إن معنى الحديث بلوكو دي معنى وانا حديث سوى إذا لما يتي سمع الله لمن حمد فوكو سي ربنا ولك الحمد كما معنى حديث يتي قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمد أبن ده أشي سوى شيني كتي ربنا ولك الحمد sinta dama can kun riga kun san cewa kowa na cewa sami Allahu liman hamida da haka ba sai an ƙara ce muku ku ce sami Allahu liman hamida kuma ku ce rabbana kaga an samu mai manzanci dama wancan sanannan abu ne kowa na yi wanne ne ba a yi da shine rabbana walakal hamd to yanzu an kawo muku sabon karatu kari akan wancan kun fahimta ko wa inna ma khuffa hadha bizikri me yasa yanzu nan aka kebance shi da ambato yace li'annahum kanu yasma'una jahr an-nabi sallallahu alaihi wasallam suna jin muryan annabi in ya bayyana cewa sami Allahu liman hamida fa innahu sunna fihi al-jahr domin sunna a wajen dagowa shine a bayyana sami Allahu liman hamida wala yasma'una qawluhu amma ba sa jin lokacin da annabi zai ce rabbana lakal hamd an fahimta domin lokacin da liman yace sami Allahu liman hamida yana gama tsayuwa mu ma mu ba tasowa muke yi ba to in muka taso me muke cewa sami Allahu liman to shi kuma da ya riga ya tsaya tinti da aka san da mu muke cewa sami Allahu liman hamida shi ya fara cewa rabbana lakal hamd da aka ba za mu ji rabbana walakal hamd liman ba to tunda ba za mu ji ba zamu dauka ba abinda ake cewa kenan ko sai annabi yake a'a akwai rabbana walakal hamd haka kuma ku fada kun fahimci karatun yanzu ko yawa da haka sai Imam Nawawi yake cewa na'am فإن السنة فيه جاء ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا دومينا فإن ربنا ولك الحمد السر كما سبق بيانه وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتم يصلي كما دام أسن صمى جنا من ظهر بيكي شيء مسو في سلة إن يدس كجنشي نائي مع قائدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا da kuma wato sanin cewa dama ana koyi da manzon Allah ne take babu kai ne wa kanu yuwafiquna fi sami'a Allahu liman hamida kuma dama sun dace da shi wajen cewa sami'a Allahu liman hamida falam yuhtaja ila al-amri bihi da haka ba a bukatar sai an sake cewa su fada wala ya'rifuna rabbana lakal hamd karatun da basu sani ba dama shine rabbana walakal hamd fa umiru bihi da haka sai aka umarce su da yin wannan kuma mun san cewa ne ko Allah madaukakin sai yake samu dace in wa masu albarka amma idan muka ambata lokacin namu ya riga ya kawo jiki da haka nan zamu saurara insha Allah sai mun zo darasi na gaba sai mu karkare wannan gaba da kuma sauran bayani da zamu ji akan abinda ake fadi yayin da aka dago daga ruku'u Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta na addinin sa ya kara datar da mu akan koyi da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kuma ba mu aikin aiki aikin aiki da sunnan a bisa fahimtar magabatan mu na kwari malaman mu da suka riga yau gina gaskiya Allah ya kansu da rahma malaman mu da suke rayuwa Allah ya tara musu albarka a cikin rayuwar su Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم